بسم الله الرحمن الرحيم زامو تاشي باب آداب اللباس كو واتو باب نزي بياني أكن لدبان سنية تفافي نوزان سنية تفا يانا تأيدا قتكين واتو إبادة saboda haka sai sa shari'a ta tanadi la dubba wanda ake son mutum yayi kokari ya kiyaye lokacin sanya tufafi akwai la dubba guda 11 na daya addu'a'u inda lubsul jadid yin addu'a lokacin da mutum zai sa tufafin da asabo wanda bai taba sawa ba yanzu na zai fara sashi akwai addu'a da ake yi na biyu akwai addu'a'u inda lubsul saubi addu'a da ake yi lokacin da zaka sa tufafin da dama ka saba sashi an gane ko yanzu mai maina zaka yi ma'ana zaka sake sashi ne ba sabo bane dama ka taba sashi an gane ko sannan ladabi na uku shine at-tayammun damantawa lokacin da zaka sanya wato tufafin ka fara amfani da gabar dama in riga ce a fara soka hannun dama sannan a sami na hagu in wando ne a fara sa kafar dama sannan a sami ta hagu jama'a an fahimta sannan na hudu akwai alhirsu ala husnil muzahara ko wato kwadaitarwa akan kyautata hitakka bayyanar da hitawa da take mi kyautawa jama'a an fahimci wannan ko na biyar akwai adamu idalati thawb wato rashin tsawaita tufafi ya zanto wanka yayi tsawo asfala minal ka'baini yayi kasa da idan sawu amma wannan kuma lil rijal ga maza ba a san tufafin kai zan ya ja kasa har ya kai kasa gami ga idan sawu sannan na shidda akwai adamu lubsu siyabir raqiq rashin wato sanya tufa wanda yake mara kauri ba a san mutum ya sa tufafi wanda yake bai da kauri irin wanda aka cewa transparent da Hausa ban san ya za a cewa ba wanda ana ganin jikinka jama'a an gane ko wa dayiqat da kuma tufa wanda wato kuntatacce wanda in ka sashi zai dame jikinka zai kame jikinka ko ina yanzu ana ganin gabbanka ladabi na bakwai ijtinabu tashabbuhir rijali bin nisa nisantar kamantuwan maza da mata fil libasi a wurin tufafi kada a sami namiji yana sa irin tuwahin mata a gane shi ya sawo hijabi ko ya daura dan kwali kada a ganshi yana yin haka nan an gane ko wajtinabu tashabbuhin nisa'i bir rijal hakanan nisantar mata daga kwaikwayon maza shi kama da maza fil libasi a wurin sanya tufafi ka a gane ta sawo riga irin ta maza ko a gane ta sawo hulla sa wani tufa dai wanda da an ganta an san tufafi ne na maza ba na mata ba sai ladabi na takwas hurmatu lubsil harir haramcin sanya tufa na alhariri wa zahabi ko kuma wanda da zinari ciki ne alar rijali ga maza ba da mata ba haramcin sanya tufa mai alhariri ko mai zinari a cikin shigawa ga maza ladabi na tara jawazul harir halaccin yin amfani da tufafin alhariri da alhariri fi saubi a cikin tufafi malam yazid ala arba'i asabi matukar dai inda an ka gitta alhariri nan ko aka sanya cikin tuwahin nan fadin shi bai wuce inda za a iya aza yatsu guda hudu ba a kaddara a ce an yi layi ne cikin tufafin da wannan alharirin to kada ya kasance layin nan zai wuce girman yatsu guda hudu jama'a an fahimci wannan ko sai na goma shine jawazu lubsil khatami halattin sanya zobe halat ne ga musulmi ya sanya shi ladabi na 11 annahayu an lubsil khatami fis sibaha wal wusda haramcin ko hani daga sanya zobe wato ga farce wanda ake cema asabaha. An gane ko? Kun san muna da hinsari, akwai bunsari, akwai wusda, akwai asababa, sannan akwai al-ibham. An gane ko? To haramcin sanya zobe ga wannan farcen. An gane ko? Da kuma mi al-wusda na tsakiya. Jama'a an fahimci wannan ko? Hani daga sanyawa gare su. Jama'a an fahimci, an ga yadda malaye ko? Sai ladabi na goma sha biyu shine istihbabu lubsil khatami fil khinsari, halaccin mutum ya sanya zobe ga karamin farce. Jama'a an gane al-khinsari ko? Shine wannan. Sai na goma sha uku, haka ne, jawazu lubsil khatami, halaccin sanya zobe fil khinsari al-yumna, ga karamin farce na hannun dama aw al-yusra, ko kuma na hannun hagu, duk ya halatta, kowane kana iya samu zobe. Na goma sha hudu shine zikirullahi inda khal'is siyam, ambaton Allah lokacin da mutum zai cire tuwahi, ba wai sadda za a sawa da yake ambaton Allah ba, lokacin da mutum zai cire tufafinsa nan ma zai ambaci sunan Allah. Allah ta'ala ya gane da mu. Yanzu za mu tashi na daya, addu'a'u inda lubsil jadid, yin addu'a lokacin da mutum zai sanya sabon tuwahi. Rawat Turmizi, Imam Turmizi ya rawaito hadisi, wa qala hasanun garibun, kuma Imam Turmizi ya ce hadisin nan hasani ne kuma garibi ne, kamar yadda zance gabata mala ya hada muku wayanga wasu istilahat ne wayanda malaman hadisi suke amfani da su wajen bayanin nau'i da martaba irin ta wannan hadisi. Saboda haka Imam Turmizi ya ce wannan hadisin hasani ne kuma hadisi ne garib. Ana bi Sa'id, an samu wannan hadisin daga Abu Sa'id radiyallahu anhu, Allah da aiki Abu Sa'id. Qala Abu Sa'id ya ce kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah tsira da aminci Allah ya tabbata gare shi, ya kasance idan tajadda sauban, idan ya sabunta tufafi, duk sadda ya sabon tufafi, sammahu bismihi, zai ambaci wannan tufahin da suna ne, wannan tufan zai kira tuhan da suna ne, imamatan rawani ne, zai ambace shi da suna ne na mi rawani, aw qamisan ko riga ce zai kira ta da sunanta na riga, aw ridaan ko kuma mayafi, kowane iri dai ne tufafin zai ambace shi da mi da suna ne. Thumma yaqulu, sannan ya ce Allahumma lakal hamdu, ya Allah godiya ta tabbata gare ka, anta ka sautanihi, kai ne ka suturtar da ni da wannan tufafin, as'aluka khairahu, Allah ina roƙonka alherin da a cikin tufan ga ka bani, wa khaira ma suni'a lahu, sannan alherin da anka kera tufan ga don shi, Allah ka haɗa ni da alherin nan. Jama'a an fahimta? Wa a'udhu bika, kuma Allah yana neman tsarinka min sharrihi, daga sharrin tufanga, in akwai wani sharri tare da tufafin ga, ya Allah yana neman tsarinka haka ne daga sharrin tufan nan, wa sharri ma suni'a lahu, da kuma sharrin abinda an haƙera shi saboda shi. Kun ga idan mutum ya yi wannan addu'a, in ma akwai wata fitina ko wani bala'i ga tuwahi ne, ya nemi Allah mai kariya, in ma akwai wani alheri tattare da tufafin nan, ya nemi Allah ya bashi. Ba mamaki ana iya fahimta wani abu a nan, ka yi sabon tuwahi, kila akwai alheri tattare da tuwahin na, akwai sirri tattare da shi, baka sani ba, sai baka yi addu'a ba, karshenta sai ya zamanta sharrin tufafin nan ya ta samuwa gare ka, radda kai kyauta ka ba wani addu'a, shi ko sai ya ce ya samu alherin tufafin, ka kai ni ka yi hasara. Amma in ka roki Allah alherin tufafin nan, ka nemi Allah tsari daga sharrin tufafin nan, shikenan ka huta. Wannan abin da ya shahi sabon mi tufafi ba wanda an ka taba sawa ba. Ladabi na biyu, addu'a'u inda lubsi saubi, yin addu'a lokacin da mutum zai sanya tufafi. Wannan idan za ka sa tufafi wanda dama ka saba da mi da sa shi, an gane ku? Rawa Abu Dawuda, Imamu Abu Dawud ya ruwaito hadisi wa Tirmidhi da Tirmidhi duk sun ruwaito wannan hadisi. Wa hassanahu kuma Tirmidhi ya ce wannan hadisin hasani ne. An Mu'az ibn Anas daga Mu'az dan Anas ana bihi. Shi kuma Mu'az dan Anas ya samu wannan hadisin daga babansa Anas radiyallahu anhu, Allah ya dada aikin sa. Qala Anas ya ce, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi, ya ce man akala ta'aman, duk wanda ya ci abinci ko wani irin abinci na, an gane ku? Thumma qala, sannan ya ce bayan ya ci abincin ya kare, sai ya ce alhamdulillah, godiya ta tabbata ga Allah, allazi at'amani hadha ta'am, wanda ya ciyar da ni wanga abincin da na ci, wa razaqanihi kuma ya arzikta ni da shi, domin ya arzikin Allah ne ba naka na ba, ko Allah ne ya baka, min gairi haulin minni, ba tare da wata dubara daga gare ni ba, ba dubara ta ta sanar ni samu wannan abincin ba, wala quwwatin kuma ba karfi na ne ya bani ba. To matukar mutum yayi wannan addu'a bayan ya ci abinci, gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, za a gafarta masa ko an gafarta masa abin da ya gabata na zunubai ne wanda ya tsakani ne da Allah. Jama'a an fahimci wannan? Zunubansa da ya tsakani da Allah an gafarta mai, amma banda amanar mutane da kai, dan kakkata ki amanar mutane, ka zage wannan, ka baci wancan, ka canya kaya wannan, ka ce to ai in na gama cin abinci ina cewa alhamdulillah, wannan zunubi wanda a tsakaninka da wa da Allah. Jama'a an fahimci wannan? Wa man labisa sauban, wanda duk ya sanya tufafi ko wani irin tufafi ne, faƙala, sai ya ce alhamdulillah, godiya ta tabbata ga Allah, allazi kasani hadha sauba, wanda ya surtar da ni da wannan tufafin, wa razaqanihi, ya arzikta ni da shi, min gairi haulin minni, ba tare da dubara ta ba, wala quwwatin kuma ba da ƙarfi na ba, gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, shi ma an gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa. Kai, Allahu akbar, Allah ya mana hanyoyi da yawa wanda za mu samu gafarar zunubanmu, saboda ba mu iya barin zunubai. Wani zunubin ba da shiri za ka yi ne ba, duk mai hita, musamman ma halin da muke ciki yanzu, matuƙar dai kana hitowa ga hili, to shi zunubi sai ka yi, ko ba ka yi shi don kanka ba, ana sa kai ne. Jama'a an fahimce ni? To amma sai zanga hanyoyi da yawa, Allah ya muna wanda in ka bi su sai a karkare ma waɗannan zunuban. To inda matsalar take, shi ko shaidan ba ragona ba, bai bari, don haka ko da za ka sa tawahi sai ya mantar da kai, ba za ka suna ba. To sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta karantar da mu cewa ayyuka na ibada, idan kan manta baka yi basmala wurin yinsu ba, to ko kana tsakiyar su ka tuna kai ne kai basmalan nan, dan ko kina cikin satuwa hinki tuna, ki kokari ki basmalan nan, ki dai kori shedan, Allah ya ganar da mu. Sai ladabi na uku daga cikin ladubban sanya tufafi shine at-tayammum, wato damantawa, fifita gabobin dama, farawa da su wajen sanya tufafi. Rawi Tirmidhi, Imam Tirmidhi ya rawaita hadisi bi sanadin sahihin, da isnadi wanda yake kyaukyawa, ana Abi Hurairata, daga Abu Huraira radiyallahu anhu, Allah ya dade shi, Allah ya dade aikin sa. Qala, Abu Huraira ya ce, kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi, ya kasance idza labisa qamisan, idan wato ya sanya tufa, ko idan zai sanya riga, an san kamis ko ita ce riga, in zai sanyawa, bada'a bi mayaminihi, yakan fara da gabobin sa nami na dama, zai fara sanya hannunsa na dama kafin ya sa hannu ne nami na hagu. In kai haka, kai koyi da manzo Allah, kai ibada, kuma sai a baka lada. Jama'a an fahimta ko? Amma in baka yi haka nan ba, kai akasin haka ɗin baka bi sunna annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda haka wannan lada an tsere maka da ita, kuma ga shi da ma lada ita ce ake mi ake nema. zassauki sai kai kokari ka samu wannan ladar kakka bari shedan ya mantar da kai in ma baka sani ba inda an ka hito to yanzu kai mi ka sani sai kai kokarin kiyayewa rawal imamu ahmad shi ma rawaita hadisi wa ibn hibban shi ma rawaita wannan hadisin da zamu ambata bi sanadin sahihin shi ma da isnadi wanda yake ingantacce an abi hurairata daga abu huraira radiyallahu anhu Allah ya yarda da aiki abu huraira qala abu huraira yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace idza labistum idan za ku sanya tuwahi wa idza tawaddatum haka nan idan za ku yi alwalla babda'u bi mayaminikum ku fara da gabobinku na mi na dama idan za ku sanya tufafi idan za ku yi alwalla ku fara da gabobinku na dama jama'a ashe dai kenan farawa da gabobin dama lokacin da zaka sanya tufafi da lokacin da zaka yi alwalla ibada ne kuma matsayin su mi guda saboda ga hadisi ya hada su manzo Allah ya ambace su guda biyu cewa duk wanda zaka fara cikin su ko sanya tufafi ne ko kuma yin alwalla to ka fara da gabobin mi dama in kai haka ka bi umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma za a sanya ka cikin mabiya sunnan manzo Allah kuma kana da dama an kace ina ahlus sunna kai mi ka daga hannu saboda kai mi ka bi sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu ikon bin sunnan manzonsa wa fi sahihaini kuma ya zo a cikin Bukhari da Muslim an Aisha daga Aisha radiyallahu anha Allah ya yarda da Aisha qalat Aisha tace kana annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya kasance yujibu hutayammunu wato farawa da dama yana burge shi fi tana'ulihi wajen sanya takalmin mansa in manzon Allah zai sa takalmi yakan fara sa kafar dama sannan ya sa kafar hagu ba wai ta hagu yake fara sa sannan ya sa dama ba jama'a haka nan na muke eh haka muke to eh haka muke mun dace da sunna mu rike in ko ba mu yin haka nan to mun jiya daga yau sai ayi kokari ayi mi a gyara wa tarajjulihi haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fi sanya amfani da hannun dama wajen taje gashin sa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam zai tsaita gashin gemen sa ko gashi ne na kai to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana yin amfani da mi hannun dama ya rike abin nan almis wato abinda ake taje kai da shi mashafi ake cewa da Hausa ko yakan yi amfani da dama in kun duba can kasa ga can mala yayi sharhin wannan at-tarajul yace tasrihu ash-sha'ri wa ta'dilihi shine tace kai da tace gashi tace gashi da kuma mi daidaita shi saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana amfani da mi da hannun dama idan zai haka wa duhurihi haka nan a cikin duk ayyukan sa na abu wanda yake mai tsalki duk abun da manzo Allah zai yi wanda yake abu ne mai tsalki zai tabawa ba abun da aka kasamta ba to manzo Allah yana amfani da mi da hannun dama wa fi sha'anihi kulli kai a cikin sha'anin sa gaba ɗaya duka wanda an mai muhimmanci manzo Allah yana farawa da mi da hannun dama yakan yi amfani da dama nan da aka ce wadu hurihi ba wai ana nihin idan ya ce tsalki bai yayi amfani da hannun dama ba jama'a an fahimci wannan a in zai taba abubuwa yanda suke masu mi masu tsalki ne ba su da datti babu kazanta gare su zai yi amfani da su to yakan yi amfani da mi da hannun dama Allah ya gane da mu wa fi riwayatin li muslimin a wata riwaya ta imamu muslim an Aisha radiyallahu anha daga Aisha Allah ya yarda da aikin ta qalat Aisha tace in kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam la yuhibbu at-tayammuna fi dhuhuri tace lalle manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya kasance yana son damantawa a cikin ayyukan sa masu tsalki duk sanda zai wani aiki wanda yake abun nan da zai tabawa ko zai yi mai tsarki ne to yafi san yayi amfani da mi da dama idza tatahara idan zai yi tsarki wa fi tarajjulihi hakanan a lokacin da yake fata kansa an gane ko yake daidaita gashin sa idza tarajjala wato sanda zai yi mi zai fata kan wa fi in ti'alihi hakanan lokacin sanya takalmin sa izan ta'ala in zai sanya mi takalmin duk yafi yin amfani da mi da dama zai fara sa kafar dama sannan ya sa kafar hagu yayin wannan taje kai ne manzo Allah ya kan yi amfani da hannun dama ya fice gashi ne na kai ko na gemi jama'a an fahimci wannan saboda haka ashe hannun dama yana da mi yana da wata martaba dan haka yanzu in kaga misali wato abokin zama ko kaga wani mutum yayi kaki sai kaga ya sa hannun dama to bai san sunna ba kenan idan ya san sunna zai sa hannunsa na dama ba zai amfani da hannun dama ba kuma ya zama abinda ake kira mi kazami ko a cikin sallah misali idan hamma ta kama ka za ka yi hamma da wani hannu ake amfani hannun dama ake amfani da shi saboda bakinka yana da tsarki don haka za ka yi amfani da hannun dama kuma ko hannun dama za ka yi amfani da mi tahi cikin hannu to in wata lalura ta sa ba za ka iya amfani da hannun dama ba ya kama dole da hagu za ka yi ila ka wani uzuri to ya za ka yi kenan sai ka juya mi bayan hannu jama'a an fahimci wannan Allah ta'ala ya ganar da mu a sai wato ladabi na hudu shine alhirsu ala husnil mazhara wato kwadaitarwa akan yin kyaukyawa fita kada ka hito don Allah a gane ka jamuni ko a gane ka ga kanan dai a sha'asa a gabara kada kai haka nan duk lokacin da zaka fita ya zamanto a gane ka da alama ta cewa lalle kai mai tsarki ne saboda mi tsarki fa tsafta tana daga cikin mi imani kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata rawa Abu Dawud bi sanadin sahihin Imam Abu Dawud ya rawaita hadisi da isnadi wanda yake ingantacce an gane ko an Jabir ibn Abdullah daga Jabir da Abdullah radiyallahu anhu Allah ya dada aikin Jabir kala Jabir yace atana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya zo mana far'a rajulan sai ya ga wani mutum cikin mu sa'isan wato mai murdaddan gashi gashi ne duk ya murde ya murde jama'a an gane ko kada ta farraka sha'ruhu gashi ne din rarrabe kun san galibi masu irin wannan surat wadda an mummurde za ka gashin warawara jama'a an fahimci ba za ka ganshi ya kwanta ba to sai manzo Allah ya kalli wannan mutum faqala sai yace amma kana yaji da haza ma yusakkinu bihi sha'ruhu shin wannan wai bai da abin da zai gyara kansa ne da shi bai da mashatin da zai gyara kai ne wannan magana ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya ce istifhami ne ko amma wane irin istifhami istifhamu ta'ajjubin ne ko istifhamu na inkari ne kun ga manzo Allah yana inkarin mi aiki ne ba wai tambaya na hikai dan a faɗa mai mista ba a'a yana inkarin abinda mutumin nan yayi mi ya aikata jama'a an fahimci wannan ko wara rajulan akhar sannan ya ga wani mutum daban bayan wancan wa alaihi siyabun wasikhatun shi kuma yana sanye da tufafi wayanda addami datti tufafin shi kazan-kazan da datti fa qala sai manzo Allah ya ce amma kana hadha yajidu ma'an shi yanzu wannan wai bai samu ruwa ba yarsul bihi thawbahu da zai wanke tufafi ne shi wanga bai da ruwan da zai wanke tufafi ne kun ga manzo Allah tambaya ya kai tambaya ga shin su'alu ta'ajjubin ne ko irin wancan ne kun ga shi ma na inkari ne, ma'ana manzon Allah yana inkarin abin da mutumin ne aikata. To idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi inkarin wani aiki, to aikin nan ya zama me? Eh? Ya zama abin nan ba mai kyau bane kenan. Ya zama abin da ba a so musulmi yayi me ya aikata. Saboda haka shi yasa a wato kan ladabin aka ce ana son ana kwadaitarwa daga min yin kyaukyawan min fita, kar ka hito da muni. Allah ya kare mu. Rawa muslimun fi sahihihi, shima imamu muslim ya rawaita hadisi a cikin littafin sa sahihu muslim, ana abdullahi ibn mas'udin, daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu, Allah ya dada aiki abdullahi dan mas'ud, ani nabi sallallahu alaihi wasallam, daga manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi, qala, manzon Allah ya ce la yadkhulu aljannata, baya shiga aljanna man kana fi qalbihi, wanda ya kasance a cikin zuciyarsa misqalu dharratin, akwai kwatankwacin girman kwayar azzarra ko komayya, da Hausa ko min kibrin na girman kai, an san kwayar komayya ko kwayar zarra, malamai wasu suna fassara ta da cewa kamar girman kwarar bubburwa ko an san hake na bubburwa, wasu suna fassara da cewa wato ƴaƴan iska. Misali yanzu idan a ce ta ga ɗakin ki tana kallon yamma, lokacin da rana ta yi yamma zai zan tana ɗan shigowa ta wannan tagar, musamman ma in akwai duhu cikin ɗakin, za ki ga wasu abubuwa suna yawo ƴan ƙananin ƙanani, wanda inda za a ce ki kama guda ko nawa za a baki baki ya kamo shi, suna kamuwa. To wa'annan wasu malamai suna fassara shine su ne zarda. To ko da kwatankwacin girman wannan agare ka na girman kai, manzo Allah ya ce ba za ka shiga aljanna ba, a ce ƴan wuta na da yawa. Allah ya kare mu. Jama'a mai kokari mu gyara, Allah shi ba mu ikon gyarawa. La yadkhulul jannata ko ba ya shiga aljanna man kana fi qalbihi misqalu dharratin min kibr, qala rajulun, lokacin da manzo Allah ya faɗi wannan magana sai wani mutum ya ce innar rajula, lalle mutum yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan, yana son a ce tuwahi ne masu kyau, ko akwai wanda bai san sa tuwahi ne masu kyau, yace mutum yana son a ce tuwahi ne wa masu kyau ne a can a can, wa na'aluhu hasanatan, kuma yana son a ce takalmi ne masu kyau ne. Ya rasulullah, ga haiko ka ce wanda duk adda kwatankwacin girman kwara azzara na girman kai ba ya shiga aljanna, ya za mu yi kenan? Kun ga fahimta shi wannan yana ganin kamar sa tuwahi mai kyau ko sa sutura mai kyau shi ami girman kai ga tahi fahimta. Qala, sai manzo Allah ya ce ne inna Allaha jamilun, ai Allah mai kyau ne, yuhibbul jamala, kuma yana son mi mai kyau. Allah mai kyau ne kuma yana son mai kyau, saboda haka sa tuwahi masu kyau ba shi a girman kai ba. An gane ko? Mi a girman kai, sai ce al-kibru, ai abinda a girman kai batarul haqqi, shine kin gaskiya. Ka gano ta, ka fahimci gaskiya, amma saboda wata manuwa da wani abin da aka son ka cimma sai ka ki gaskiya, ba ka aikatawa kuma ba ka binta. Wannan shi a girman kai, wa gamtsun nasi, da kuma rena mutane, kana ganin kowa ba kowa ba, kowa ba komai ba, kai kai a kowa. Manzo Allah ce wannan shi ake kira mi girman kai. Ya jama'a, mu dibi lafazin hadisin ga da kyau. Inna Allaha jamilun yuhibbul jamala, Allah mai kyau ne yana son mai mai kyau. To abun mamaki, akwai wata dabi'a da na ga uwaye mata na yi, ban sani ba, har da ɗayansu kun hankuri tunda makaranta muke, sai in ga cikin tufafin ku da kuke ibada da su sai ana ware tsahi, sai a samu wani tsohon zane a aje da shi aka sallah. Jama'a, haka ne ko ba haka bane? Mista, ba za a samu sabon zane a aje shi ya zan shi an na sallah ba, sai dai wanda an ka ci amfani da shi ya dan fara gajiya sai a ware shi a tsaftace shi a aje shi an na sallah. Amma in za a hita waje, sai an kure a daka. Me yasa haka nan?
Al'ada.
Al'ada. To inga addini ya kamata mu yadda al'ada mu dauki mi? Mu dauki addini. Jama'a an fahimce ni? In dai kina iya dinka sabon hijabi don ɗaya zuwa biki ko don ɗaya za a aure, kina iya sayan atamfaki dinki ki anko don ɗaya lalura aure, to mista ba za ki sai atamfa ki dinka ta don ɗaya yin sallah ba. Ku tuna fa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ku zina ta kumko inda kulli masjid, ku rike kawo ku a duk lokacin da za ku je wurin mi ibada. Nan inda kulli masjidin malamai sun fasara shi cewa lokacin da mutum zai yi sallah ba wai in zaka na masallaci a ko gida zaka yin sallah kai mi kai kawa. Dan haka ya kamata wannan mu gyara, Allah ya ganar da mu. Sannan wannan kalmar na cewa al-kibru abinda a girman kai shine batarul haq, wato kin gaskiya. Kada wato wani abu wanda a cikin zuciyarka tsakaninka da wani ya sa ka kasa yi mi adalci. In kai haka nan ka ƙi mi, ka ƙi gaskiya, ka zama mai girman kai. Saboda ita gaskiya abun riko ce ko da bakin wata hito, babu ruwanka. Alhaqqu maqbulun wa in min jahilin, ko jahili ho da gaskiya ana mi ana karba. In ya zamanta baka karbar gaskiya sai in ta yi daidai da ra'ayinka, to ka zama mai mi mai girman kai. Haka nan kar ka zama mai rena mutane, kar ka zama mai wulakanta mutane saboda kana ganin kana da wani matsayi wanda su ba su da shi. Ka san abin da ya fito baya, ka san abin da ake ciki yanzu, amma ka san abin da za a yi an jima ko gobe. Mutum nawa suke masu daraja jiya yau sun dawo su a kaskanarci, mutum nawa waɗanda abin da za su ci ma ba su da yau sun dawo su an manya ga gari, ana yin lissafa su. To kar ka zamo mai raina mutane, Allah ya shiryar da mu. Warawan Imamu Ahmad ya rawaita hadisi bi sanadin hasani, da isnadi wanda yake kyaukyawa, an Abdullah ibn Mas'ud, daga Abdullah dan Mas'ud radiyallahu anhu, Allah ya dada aiki Abdullah dan Mas'ud. Qala Abdullah dan Mas'ud yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah tsira da aminci Allah ya tabbata gare shi, yace la yadkhulun nar, baya shiga cikin wuta. Wane ne? Man kana fi qalbihi, duk wanda ya kasance a cikin zuciyarsa misqalu habatin min imani, akwai kwatankwacin kwarar wato abinci ko da girman kwarar dawa ne ko gero na imani, in ne kana da shi a cikin zuciyarka to ba za ka shiga wuta ba. Wala yadkhulul jannata, haka nan ba zai shiga aljanna ba, man kana fi qalbihi, wanda ya kasance a cikin zuciyarsa misqalu habatin min kibrin, akwai gwargwadon girman wato kwara ta abinci na girman kai a cikin zuciyarsa, to ba zai shiga mi ba zai shiga aljanna ba. Lokacin da manzo Allah ya faɗi wannan, faqala rajulun, sai wani mutum ya ce ya rasulullah, ya manzo Allah tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi, inni la yu'jibuni, yace ka gane ni na ya rasulullah, ni kan gaskiya ina jin daɗi kuma yana burge ni an yakuna thawbi basilan, tufana ya kasance wanke tsaftace, wa ra'asi da hinan, gashi na zan shafe yake da mai yana kalli, wa shirakuna ali jadidan, kuma ya zamanto fatar takalmi na sabuwata ba tsohuwa ba, wa zakara ashiyan, yadda ambaci abubuwa da yawa. An gane ko? Hatta zakara illa qata sautihi, kai hadda wato akwai wani abu da suke yi kamar me ake cewa kube, kamar yanda ake mata kobi kube ana sa shi, an gane ko? Ko yuka, to haka suka wa bulala kube. An san kube? Haka ake ce mai ko? Abinda ake yi na fata wanda ake sawa, to hadda bulala su ta wadda suke korar dawakin su da ita suna yi mata, to wannan ita ce abinda ake rataye bulala da shi, shine illa qata saut. Hadda ita sai da ambata ce kai ni hadda ita ina son in ga fatar ta taskas in gane ta sabuwa, kenan yana son komi na jiki ne ya zama mai mi mai kyau mai tsafta. Sai tambaya ce afa min alkibri zaka, yanzu ya Rasulullah wannan yana shi ma yana daga cikin girman kai. Kala sai manzo Allah ya ce la a wannan baya cikin girman kai. Zaka aljamal yace ai wannan wato son kyawu ne. Shine kyaukyawa ne wannan abu. An gane ko? Inna Allaha jamilun kuma lalle Allah mai kyau ne. Yuhibbul jamala sannan Allah yana son mai kyau. Inna Allaha jamilun lalle Allah mai kyau ne. Yuhibbul jamala kuma yana son abu mai kyau. Walakin al-kibra sai dai abinda girman kai shine man safiha al-haq wanda ya wautar da gaskiya. Ga gaskiya sai ka dauke ta wauta ka kibinta baka san ko kai awawa ba. An gane ko? Wazdaran nasa kuma ya dore yin ma mutane kallon abinda ake cewa hadarin kaji wata yana musu kallon ba kowa bane ba bakin komai suke ba.